ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar Asabar 17 ga watan Ramadan na wannan shekara ta 1436, wadda ranar ta yi daidai da 4 ga watan 7 shekara ta 2015 ta miladiya. yau za mu tashi insha Allahu aya ta 84 a cikin tafsirin da muke yi na azumin watan Ramadan a cikin suratu Hud alayhi salam. Tambayoyin da zamu amsa yau, tambaya ta farko, wannan neman ƙarin bayani ne game da kissar Annabi Lut da ta gabata, kan menene hukuncin masu aikata irin wannan hali a wannan zamani, kuma wace irin azaba Allah ta'ala ya tanadar musu. Allah ya saka da alkhairi. Eto kun a jiya a cikin bayani mun ambaci cewa Allah madaukakin sarki ya kira wannan aiki alfahisha, wato barna wadda ake kinta. Alfasha shine dukkan abunda wato hankali da dabi'a suke kyamatarsa, shine alfasha. Kamar a ce mutum ya yi lalata da mahaifiyarsa, kana jin abun duk mai hankali da duk mai ɗabi'a, lafiyayyar ɗabi'a, kubutattar ɗabi'a, ya san wannan alfasha ne. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku auri matan da iyayenku maza suka aure su. Mutum ya auri matar ubansa, ya ce innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Wannan abu ne wanda yake alfasha, abinda za ku kyamace shi ne, ku guje shi, kuma abin ƙi ne, kuma mummunan hanya ce. To Allah maɗaukakin sarki ya sifanta ayyukan mutanen Annabi Lut da cewa alfasha ce, da waɗansu ba wanda ya riga su aikata wannan da ɗai a cikin talikai, wato a cikin al'alamin, a cikin wato duniya, a cikin halittar Allah. Kuma Allah maɗaukakin sarki da wannan sababin ya ambata cewar ya halaka su, da dalilin wannan aikin shine namiji ya rinka zuwa ma namiji da be, wato da sha'awarsa, mace ma ta rinka alaka da mace wajen sha'awa. Duk da yake a cikin alkur'ani an ambaci maza ɗin ne, amma malaman tafsiri sun ce to su ma matan nasu haka suke, kuma hukuncin su kenan. An ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan wanda kuka ga yana aikata aikin mutanen Annabi Lut, to ku jefe da me yin da wanda ake yi da shi, kamar yadda aka ce a jefe wanda yake yin zina. Wannan wato tamkar irin yadda Allah maɗaukakin sarki alƙaryar Allah ya musu, Allah maɗaukakin sarki ya sakar musu wato duwar wasu ƙonannu na wuta, haka nan waɗanda suke wannan aka ce su ma a jefe su a duniya. Hakika duk wanda wato yake aikata wannan laifi ya saba ma wato ya fandare daga ɗabi'a ta kirki, daga ɗabi'a ta kwarai, daga hali wanda yake lafiyayye, wato cuta ce, karkata ce daga fitra, cuta ce daga cikin fitra ta mutum. Kuma irin wannan ana ji masa tsoron cewar alfasharsa ba za ta tsaya a nan ba, za ta kai shi inda baya tsammani. Don duk wanda ya ɗauki shaidan ya zamanto abokinsa, to shaidan ba zai tsayar da shi a haddi ba. Kamar yadda jiya muke bayani cewar mataki-mataki shaidan yake ɗauka tare da mutumin da ya mayar da kansa majibincin shaidan, daga ɓarna zuwa ɓarna, har sai ya kai shi inda baya taba tsammanin zai kai ya zuwa gare shi. Yanzu randa mutum Allah ya garabce shi da cewar ba abin da yake so a duniya sai dai ya je yayi alfasha da mahaifiyarsa, ina zai kai kansa? Randa Allah ya sanya masa wannan yaji ba abin da yake so sai wannan, ko da yarsa, ina zai kai kansa? Ina amfanin rayuwar irin wannan? Ina mutuntaka tare da shi? To wannan shine aqibar alfasha. Alfasha ba ta tsaye da mutum ya zuwa ga haddi. Ko mutane idan azina Allah madaukakin sarki ya ce wato kada a kusance ta, saboda Allah madaukakin sarki ya san a bisa ɗabi'anmu da kuma irin wato a irin karkatarwa ta shaydan ba za ta tsayar da mutum a waje ɗaya ba, haka za ta rinka tafiya da shi tana fankarar da shi. Domin babu aula wannan aikin, mutum ya guje shi domin bai san iya inda zai tsayar da shi ba. Kuma kada mutum ya rudu da abinda ake ta yayatawa, don yanzu ɗaya daga cikin uslubin da ake bi na yayata wannan alfasha shine ta hanyar kafofin yaɗa labarai, ta hanyar a ambaci al'amarin da suna wanda yake ɗabi'a bata ƙyamatarsa. Akwai wani ma'aikacin a yaɗa labarai na wani gidan rediyo na wata ƙasa ba na Najeriya ba, wanda saboda yana faɗan wajen fassara labarai yana cewar mutanen da suke aikata aikin mutanen annabi Lut, saboda abu ne wanda yake zai sa mutane su kyamace shi, saboda haka aka sallame shi daga aiki saboda ya ƙi ya canza, an ce sai dai ya ce wani suna wanda suka kawo, wanda yanzu haka suna faɗa don a nuna wato rashin kyamar abu, da kuma kwanan nan abinda kotun koli ta Amerika ta yi yanda suka halatta wato namiji ya auri namiji, mace ta auri mace, wanda ya sanya dukkan jihohi tili na Amerika gabaki ɗayansu wato suna da ƴancin su yi wannan doka, tunda kotun koli na tarayya ya ce ya halatta musu. To irin waɗannan da kuma abubuwa da mutane suke ta yaɗawa a cikin wayoyi da kuma suke gani a cikin kwamfuta da a cikin talabijin ɗinsu a gida, na irin waɗannan abubuwa na baƙa, yana cire ƙyamar wannan abu. Ga shi ko Allah yana cewa wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar, kada ku karkata ya zuwa ga waɗanda suka yi zalunci sai wutar Allah ta shafe ku. Yana daga cikin karkata ga azzalumai ta gansu suna saɓan Allah ta zauna kana kallon su, wannan rukuni ka karka yadda da aikin nasu don haka ka tsaya kana kallon su, wanda wannan daga cikin sharrin da yake kawowa zai cire wa mutum kyamar abinda Allah baya so. Sai zama to abinda Allah baya so ba wani abu bane a wajenka. Shi yasa za ka ga mutane idan ana wato cewar a tsarkake al'umma daga zinace-zinace da shaye-shayen giya da shaye-shayen kayan maye da abubuwa da suke da sauran miyagun abubuwa, sai ga dai shi dai an daidan dai ana faɗa ne, amma shi yana ganin ba wani abu a cikin wannan, domin zuciyar ta ƙeƙe shi, baya ƙyamar abin da Allah baya so, domin ya saba gani kullum yana ganin abin da Allah yana kallon sako ba wani abu bane a wajensa. Don haka jama'a mu nemi tsira, domin kun ga fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan dujal ya bayyana babu wani gari a bayan ƙasa da ba zai shige shi ba. Yanzu yanda ake abubuwa din nan ta hanyar waya da computer da sauransu, za ka gane wannan a bayyane, ba sai ya zo da kansa ba, amma fikirarsa da kafircinsa da ɓarnarsa kana cikin ƙuryar ɗakinka za ta zo maka da abin da kai ka zaɓa da kanka ka saya da kanka, tunda MB ɗin ai kai kake saya da kuɗinka, sai kake saya da kuɗinka, saboda haka abu ne da ka zaɓa a kan kanka, ba tilasta maka aka yi ka gani ba, kai ka zaɓa ka saya. Saboda haka mu nemi nisa daga irin waɗannan abubuwan, domin aƙibarsu babu kyau a bayan ƙasa, za su lalata insaniyar mutum, sannan kuma bayan nan ga irin wato uƙubar da suke janyo ma al'umma, irin uƙubar da suke janyo ma al'umma. Ɗaya daga cikin abin da yake kawo ma al'umma sakamakon alfahsha shine wato bayyanar miyagun cututtuka da da mutane ba su san su ba. Cututtukan da da mutane ba su san su ba, sai ka ga sun zo sababbi saboda mutane sun tabbatar da alfasha a cikinsu. Don haka lallai mu guji wannan, kuma mu inkarin su da waɗanda suke yi. Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da mu, ya tsirar da zuriyarmu da 'yan uwanmu baki ɗaya, da musulmi baki ɗaya. Wannan ya ce, don Allah ina son gamsasshen bayani, ni ɗan bal ne kuma sana'a ta ce, kuma da ita Allah ya rufa min asiri. To kuɗin ya halarta na fitar musu da zakka ko bai halarta ba? Idan bai halarta ba, to yaya za a yi? To wato kuɗin da mutum, kuɗin da ake biyan ɗan bal, wato yana daga cikin abinda yana daga cikin shubha a bisa mafi kyawun halinsa, domin shi bal, ita harkar bal, idan ta zamanto ta fuskar kwallo ne da ake bugawa don an sanya wani kuɗi, don an sanya wata gasa da ake yi, da ake biyan kuɗi a kai, to wannan gasar ba ta halatta ba, kuma wannan bal ɗin ba ta halatta ba don wannan gasa. Amma takan zo da ma'ana wanda yake malamai suka ce babu laifi a kanta, idan da niyyar mutum ya ƙarfafa jikinsa ne ya zamanto ya motsa jinin jikinsa, to wannan babu laifi a kan yin wannan. To saboda tana da wannan fuska, shi yasa za ka ga abinda ake biyan mutum a nan ta wata fuskar ta yi kama da halal, ta fuskoki da yawa kuma ya kama da haram. To ita dukiya wadda take ta haram ita ce ba a fitar mata zakka, domin dukiyar haram mulkinta ba tabbatacce ba ne, domin bai kamata ka rike ta ba. In ka tabbatar ta haram ce, fitar da ita za ka yi daga hannunka, saboda haka yaushe za ka ce za ka ba da zakka? Ai, za ka ba da zakka ne ga abin da aka ce ka rike, ka fitar da wani kaso ka bayar. Gabaki ɗaya dukiyar ba a ce ka rike ta ba, ka fitar da ita ne. Saboda haka ana maganar zakka a cikin abin da yake za ka mallake shi. To tunda wannan abu ne wanda ya mallake shi ta fuskar shubha, na haka abin da ya kamata ya fitar masa da zakka, abin da yake a kansa haƙƙi ya fitar masa da zakka. Sannan kuma ni ma zan ci gaba da bincike da tambayar malamai, don na yi ƙoƙari na ga abin da malamanmu suka faɗa daga cikin fatwoyi na irin su Sheikh bin Baz, su Al-Uthaymeen, da fatwoyin malaman Azhar, don na ga matsala kamar wannan da ike jiya aka rubuto wannan, jiya ba amsa tambayoyi ba, don haka ne tunanin cewar akwai wannan tambayar, amma ban samu wani abin da zai gamsar ba. Don haka abin da ya ɗauke shi a fuskar shubha, wa man ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, wanda kuma duk ya guji shubha to ya tsirar da addininsa, ya tsirar da mutuncinsa. Kuɗin sata na gwamnati kamar kudin sata na gwamnati da mutum ya ci, su ma wannan kudi ba a zancen fitan musu da zakka, ana zancen a mayar da su ne a ba bayan Allah gabaki ɗayansu. Ba wai ka rike wani abu ka ce ka fitan musu da zakka ba, gabaki ɗaya ba naka bane ka mayar ma da mutane. Akwai abinda malamai suka ce, waɗansu malaman suke cewar za a fitan masa da zakka daga cikin dukiyar haramu, shine abinda ya zamanto an karɓe shi bi aqdin fasid, da wato ciniki wanda yake ɓatacce, kamar cuta da kaima wani, kai masa algus ka ci kuɗi sama da wannan kuma ka rasa inda mutumin yake, to irin wannan kuɗin waɗansu suna da ra'ayin kan cewar a zaka a wato idan baka san me shi ba to a zaka rike shi da niyyar kan cewa koyaushe me shi yazo zaka bashi, to shi wannan sukan ce a fitan masa da zakka a ra'ayin waɗansu malamai kenan. Amma sahihi hatta a cikin wannan ma shine irin wannan kuɗin in baka san me shi ba sai ka fitar da su daga cikin dukiyarka ka bayar da su sadaka, Allah ya kai ladan game su, tunda baka san shi ba a duniya ballantana ka mayar masa, to ka ba shi ladan da zai samu a lahira, shine ka bayar da shi sadaka domin ya same shi a lahira. A kake cewa Malam Sa'id, me kake cewa yin bal, shi yake cewa akwai tafsir, akwai ban lokacin da waɗansu malamai sun yi fatawa da halaccinta, shine idan ya zama tokan cewa an yi ne don motsa jiki, don samun ƙarfi, inda wannan manufar ce ke cewa ya halatta, kuma in ya zama to babu wani abu na munkari. Amma bal wadda ake yi ta yanzu domin nishaɗin mutane a nuna domin wargi a taro ana yi ana kallo, ƴan kallon sun fi ƴan bal ɗin yawa, ƴan bal ɗin su 22 ne, amma ƴan kallon sai yanzu sun kai dubunnai kuma miliyoyin haka da wanda suke kallo ta abinda ta talabijin. Kun gani wannan zai nuna muku yadda dujal zai sha'aninsa, duk wannan zai nuna muku yadda dujal zai sha'aninsa, kuma caca tana haɗuwa da ita, caca a ƙashin kanta haramun ce, to in ta haɗu da bal da ita cacar da bal ɗin da ake yin cacar domin ta duk sun zamanto haramun. Da su gaba ma kwarai da gaske abinda aka ce shaki tana halartawa, inda za ka ga an yi rotse an faffasa dukiya abinda yake faruwa, ka duba abinda ya faru kwanaki shekarun baya a Misra da mutane wajen kusan 70 suka mutu akan kallon bal, ƙasar musulmi akan kallon bal mutum wajen 70 su mutu. To wannan ya ce na ji wani lecture ta marigayi Sheikh Jafar, Allah ya gafarta masa, akan masu zanen mutum da kuma masu ɗaukar hoto, wato still picture. Ya ce zai yi magana akan masu motion picture, kuma ban ji ba, wato masu ɗaukan hoton kamera da bidiyo kenan. Shine nake son jin hukuncin masu bidiyo kamera, don ni ma kamera man ne, na san hukuncin a addinin musulunci domin ita ce sana'ata. Shi ɗaukan hoto ya sha bamban da zane. Zane shine wanda yake mutum yake kwaikwayon halittar Allah, amma ɗaukan hoto ba cewa kai ma kana kwaikwayon halittar Allah ba, ga kai ma wanda ka halitta, a'a shi mutumin ne kawai ka tsare inuwarsa, kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa, wanda kuma ni ra'ayina ya fi karkata ga ra'ayin waɗannan malamai saɓanin waɗanda suke cewa suke umumi akan cewa dukkan ɗaukan hoto da aka yi suna ba shi wannan hukuncin na cewa tamkar abinda mutum ya zana ne. Amma illar da ke cikin aje hoto, sawa'un na zane ko na ɗaukan hoto, duk illar tana nan. Saboda haka yadda za ka je ka kafa hoto, ko yadda sawa'un na zane ne da hannu ko kuma na wanda aka ɗauka, cewar mala'iku ba sa shigowa cikin wannan gidan, wannan ya haɗa ga baki ɗaya, sawa'un abin da aka zana da hannu ko abin da aka ɗauki hotonsa, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya gaya mana ko mala'iku ba ka shiga gidan da yake akwai hoto, saboda abin da zai kai ya zuwa ga girmama irin waɗannan hoto wanda daga ƙarshe zai iya kaiwa ya zuwa ga wato hanyoyin shirka kamar yadda ya faru a kissar mutanen annabi Nuh. Amma dan mutum a dauki abin da yake wato a matsayin film ne, ba tsayar da shi za a yi ba, sai dai za a maimaita shi dan a gani kamar yadda ake yi da hoton video, to wannan baya daga cikin wannan zanen a bisa zahiri wanda hani ya zo a kansa. Domin haka ne ma aka halatta wato daukan hoton abubuwa da za a iya ajiye su a killace su kamar karatu, kamar shaida a kotu na abinda aka yi, da kuma yanzu irin abubuwa da dama da suke faruwa na tona asirin masu barna. Yanzu irin yanzu abubuwan da suke faruwa a America na cin zarafi da ake ma bakaken mutane, wanda dama ana yi, sai dai yanzu kawai yanzu zamani ne ya canza. Da idan aka yi baka da hujja, saboda yaushe za ka je ka ɗauko ƴan jarida su zo su ɗauki hoton abin da ake yi? Amma ko yanzu wani yana cikin gida yana ganin abin da ake yi daga taga da kamararsa, sai din sai ya danna duk abin da ake, sai ya nada, sai ya nada, daga baya sai ya aika ma ƴan jarida, shikenan sai Allah ya tona ma masu laifi asiri. Kaga wannan manufa ce ingantatta wadda take ta hanyar ta ana yaki da barna sosai, ba wani abu ne ya sha bamban da abin da mutum ya gana. Saboda haka wannan babu komai, sai dai idan ka yi ne domin ka je ka ɗauki shagali na biki da ake yin kaɗe-kaɗe da raye-raye da shaye-shaye da ɓarna da tamɓele, to kai ma kana da kwamasho a cikin wannan lada, a cikin wannan laifin. Na'am, eh, wannan aishi ya ba kuma abin da shi wannan dama ba a shakka a cikinsa. Amma wannan kamar yanzu yadda ake yi bukukuwa, in sai yanzu akwai bukukuwa ma da ake yi na Abuja wanda ya sha bamban da na Kano, buki irin na Abuja haka za a ce an yi. To kai kuma aikinka sana'arka shi ne ka je ka yi video coverage, har ma faɗa ake ga mai video coverage ɗin. To irin wannan ɓarnar idan ka je ka ɗauka, kai ma kana da kamasho a kan wannan. Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, kada ku taimaka ma juna akan saban Allah da shishigi da wuce iyakar Allah. Sannan wannan yace idan mutum ya rasa sallah a zahar ya zo ya tarar da mutum yana nafila, ko ya tarar ana sallar la'asar, zai iya bi idan ya bi sallar sa tayi, ko kuwa zai iya bi a bisa magana mafi rinjaye daga maganganun malamai. Matabar Malik ba a yi, saboda sharaɗin limanci mutum ya zamanto liyarsa da niyyar mamu sun zamanto daidai. To amma wannan wato sharaɗi na daidaita niyya, hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa ba sharaɗi ba ne, shi ne hadisin Mu'az ibn Jabal, yana sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ya koma unguwarsu ya yi ma mutanen ƙabilarsu, mutanen unguwarsu ya musu sallar isha a matsayin liman. Ita sallar da yake yi nafila ce, ita kuma tasu farilla ce. Ka gani ya ta sha bamban, amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirari ya tabbatar da wannan inkarin kawai da ya ma Mu'az shi ne yana tsawaita karatu, amma bai ce sallar ba ta yi ba. Saboda haka wannan ya nuna cewar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce an sanya liman don a yi koyi da shi, kada ku saba masa. Saba wanda ake nufi kada a yi ba sabawa wajen niyya ba. Wajen niyya za a iya sabawa, kowa ya niyyarsa. Shi sa aka ruwaito tabi'ai irin su Ata ibn Abi Rabah sukan zo masallacin harami na Makka domin su sallar isha da tarawi, sai su samu an riga an gama sallar isha ana tarawi, sai su shiga bayan limamin tarawi da niyyar sallar isha. In ya raka'a biyu sai su tashi su cika raka'a biyun su, sannan in suka cika sai kuma su shiga cikin tarawi a cigaba tare da su. Wannan malamai ne tabi'ai wanda suke yin suka kasance a wannan, kuma akan haka suke fatawa. To sauran tambayoyin sai gobe a karanta su insha Allah.
Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء.
وإلى مدينة
أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما
na'am. Allah ta'ala ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba, mun aiko wa madyana dan uwan su shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha, yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abun bautawa da gaskiya ba shi ba. Wala tanqusul mikyala wal mizan, kada ku tawaye kwanan awo da mizani skeli. Inni arakum bi khair, ni ina ganinku kuna cikin alkhairi. Wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit, kuma ni hakika ina ji muku tsoron azabar rana mai kewayewa, wato wadda azabar ta mai kewayewa ce da su. Madyana kabila ce daga cikin kabilun tarihi wanda ana cewa sun an nasabta ta da sunan kakansu wanda dan annabi Ibrahim ne, Madyan ibn Ibrahim. Sun kasance kusan zamani ɗaya suke da mutanen annabi Lot, kusa da kusa suke a zamani, kusa da kusa suke a makani, don su suna kusa da Aqaba, wato kusa da mashigar ruwa, gabar ruwar Aila, wadda yanzu Al-Aila take cikin Isra'ila, Aqaba ko tana cikin Jordan. Su ko mutanen annabi Lot sun kasance a Jordan ne, inda Dead Sea yake, wato wannan na'am, wato wannan bahar al-baharul mayyit, bahar wanda yake ake ce masa matacce, wanda babu abin da yake rayuwa a cikin sa, la kifi wala matsatsaku wala wani abu. To Allah madaukakin sarki yace ya aiko dan uwan su Shu'aib zuwa gare su, ya sanya shi annabi daga cikin annabawan Allah. Don haka shi ma a bisa yanda riwayoyin tarihi suka nuna, shi ma daga sulalar annabi Ibrahim yake kenan. Yace wa mutanansa ya umarce su da abubuwa guda uku, wanda biyu suka ambaton su ya zo a wannan aya, sannan na ukun zai zo a aya da take biye masa. Abu na farko shine wato aqida, kyautata aqida, ingantacciyar aqida, wato shine tsayar da tauhidi. Ya umarce su da tauhidi da barin shirka, domin wannan shine mabudin dukkan gyara. Dukkan gyaran da ba a aza shi ba akan tauhidi ba zai yiwu ba. Kaga dai daga cikin abin da ya zo musu da shi bayan tauhidi shine abin da zai gyara mu'amalar kasuwanci na al'umma. To amma duk wata mu'amala ta zamantakewa, ta kasuwanci, ta mulki, ta ɗabi'a, ta hali na gari, ba za ta ingantu ba idan ba a gyara asasinta ba na aqida. Sai an sanya mutane akan aqida ta tauhidi, sannan za ka iya kawo dukkan gyaran da za ka kawo. Domin yayin da mutum bai samu ba ta wajen tauhidi, to duk wani zalunci da kace ya bari, duk wani gyara da kace yayi, gyaran aikin banza ne tunda yana babbar barna, barnar hana hal, wato barnar rashin bama Allah haƙƙinsa. Sannan ya abu na biyu da ya umarce su da shi shine kada su tawaye mudu, mudun awo. Al-mikyal shine wanda ake auna, shine kwanan awo. Mudu tawayarsa shine akwai hanyoyi da dama da ake yi, ko yayin da aka zo akwai dabarar da za a yi a sa hannu a ciki yanda ba zai cika ba, ko kuma a lotsa shi, ko kuma dai dabaru da dama na algus wanda mutane gwanaye ne a cikin yin wannan. Saboda haka abinda mutane suke yi yanzu ai ba da daɗe ne, da daɗe ne a tarihi, saboda shaitan din dama shi ne shi ya koya ma wa'ancan, shi yake koya ma 'yan bana. Wal mizan ko shi ne skeli, shi kuma na awon nauyi, na awon nauyi kamar yadda da ake awon kuɗi, domin kuɗi ba kirga su ake bayarwa ba, awon su ake yi. Siyasa ne, silallika ne, sai a auna su, domin ba kowane sisi ne yake da nauyin kowane sisi ba, wani sisi ya fi wani nauyi. Saboda haka yayin da ka zo siya, sai a ce to a auna maka siyasanka ya nauyinsu ya zo, in nauyinsu ya kai abinda ka siya sai ka ɗauka ka bayar da su. To tawayar tauye skeli shi ma hanya ce daban-daban, kamar yanzu ne yanda ake tawaye skelin gidan mai, ko a sa shi gudu mita ta gidan mai, a sa shi gudu. In kaga ƴan haya suna zuwa gidan mai, ka san ba a tawaye skeli anan, ƴan haya ɗan adire da sau, in ka gansu sun lizimci gidan mai, to ka san cewa mitar sa ingantacciya ce, garanti ce gangariya. To kun ga wannan su dira daga cikin tawaye skeli, yana daga cikin tawaye skeli. Yace inni arakum bi khair, ina ganin ku cikin alkhairi, alkhairi wato ina ganin kuna cikin hali kyakkyawa. Wannan shaida ne daga annabin Allah na ni'imar da Allah ya yi mutanansa. Waɗansu sun fassara cewa alkhair dinnan yana nufin arziki, ina ganin ku kuna cikin arziki, saboda Allah madaukakin sarki ya ambaci dukiya da khair. Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikum idha habara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiya, in taraka khairan ay in taraka malan, in ya bar dukiya. Saboda haka yace musu ni ina ganin ku kuna cikin dukiya da arziki, wato baka buƙatar sai kun tawaye, sai kun yi tawayar mudu, sai kun yi tawayar skili. Dukiyar da Allah ya baku ba za ta sa ku yi wannan ba, kamata yayi ku zamanto baka wannan. Fuska ta farko kenan, kuma ma'ana ta biyu a cikin wannan, domin wannan wa'azi ne da annabin Allah Shu'aibu ya yi musu, cewa kuna cikin alkhairi tunda kuna cikin arziki da Allah ya yi muku, ku zamanto masu godiya ga Allah. Sai ku in kuka yi haka, sai ya zamanto kun tsaya da wajibin ni'imar da Allah ya yi muku, domin in Allah ya yi wa mutane ni'ima, to yana so a gode masa. Gode ma ni'imarsa kuwa babban abu a cikin gode ma ni'imar Allah, ka yi abin da Allah ya ce maka ka yi da wannan ni'ima. To da haka annabin Allah Shu'aibu ya ce ma mutanensa, ina ganin ku kuna cikin arziki, don haka ba ku yi godiya ga ni'imar Allah. Wa inni akhafu alaikum adhab yawmin muhit, kuma ni ina ji muku tsoron idan ba ku tsaya da wajibin wannan godiya ga ni'ima ba, to ina ji muku tsoron azabar rana mai kewayewa. Wannan azabar za ta iya ɗaukan azabar da za ta afku a kansu a nan rayuwar duniya, ta halaka su baki ɗaya, ta kewaye shi yadda babu wanda zai tsira daga cikinsu, ko kuma azabar ranar lahira wanda ba wanda zai tsira. Wannan kowa ya sani, domin ba wanda zai ce ba zai je lahira ba, ba wanda zai ce in mala'ika ya zo cewa ka taho ya ce aya ni ba zan zo ba, waye ya isa? Saboda haka kaga mai kewayewa ce kenan, ta hada da kowa, ba wanda ya tsira daga cikinta. Sannan ya ƙara ƙarfafawa da cewar wa ya ƙauni, kuma ya ku mutane, aufun nikiyala wal mizan, ku cika mudu da ma'auni. Wato can ya hana su tawaye mudu, nan kuma ya umarce su da cika mudu. Duk da hani ga tawaye mudu, umarni ne da cika mudu, ko? Tunda al'amru bi shay nahyun an diddihi, wan nahyu an shay amrun bi diddihi. In ka hana abu, kana umarni da kishiyarsa ne. In kai umarni da abu, kana hani ga barin kishiyarsa. To da ya hana su tawaye mudu da tawaye skeli, wannan hanin ya kunshi umarni da cika mudu da cika sikeli, amma sai ya sake ambatansa ta babin wato tauhidi, karfafawa, domin Allah madaukakin sarki a cikin al'adun mutanen Annabi Shu'aib ya ambaci wannan saboda sun shahara da shi wajen tawaye wa mutane haƙƙinsu. Sannan yace wala tabhasun nasu ashiya'ahum, kada ku tawaye wa mutane kayan su, domin yayin da kazo zaka yi ciniki mutum ya baka kuɗin wannan abin da zaka sayar masa, zaka auna masa amudu haƙƙinsa ne, kayan sa ne, a bisa wani haƙƙi zaka tawaye masa haƙƙinsa. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bima yastahillu ahadukum mala akhihi bighairi haqq, da wani haƙƙi, da wani dalili ɗayan ku zai halatta ma kansa dukiyar ɗan uwansa ba da haƙƙi ba, shine cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba. Allah bai halatta maka ka ci dukiyar ɗan uwanka ba, illa bi tibatin min nafsihi. Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu li ahadikum an ya'kula mala akhihi illa bi tibatin min nafsihi, baya halatta ga ɗaya daga cikin ku ya ci dukiyar ɗan uwansa sai da dadin ransa. Dadin ransa shine illa an takuna tijaratan an taradin minkum, bisa kasuwanci da aka yi bisa yarjejeniya, yardar juna, kowa ya yarda, mai saya ya yarda, mai sayarwa ya yarda, ya amince. Shi yasa ma waɗansu malamai ma don tabbatar da cewa an samu wannan yardar sai an yi furuci da yardar, ka ce na saya ya ce na sayar, amma ka ajiye kuɗi kawai ka ɗauka. Imam Shafi'i ya ce wannan cinikin bai yi ba, duk da yake wannan ƙauli da'ifi ne, amma don ku fahimci yadda malamai suka isa matuƙa wajen neman a tabbatar da wannan sharaɗi na nuna yarda da amincewa kafin ka ci dukiyar ɗan uwanka. Amma in ka ci dukiyar ɗan uwanka ba tare da amincewarsa ba, to ka tawaye masa haƙƙinsa, ka tawaye masa abinsa, nasa ne wannan abu. Kuma ranar alƙiyama Allah maɗaukakin sarki zai tashe ka a cikin al-muflisuna, wanda ya zo da sallah da azumi amma ya cuci wannan, ya hana ma wannan haƙƙinsa, sai a kwashe daga cikin ayyukansa a biya mutane. Wala ta'fau fil ardi mufsidin, yace musu kuma kada ku yi barna a bayan ƙasa kuna masu yin barna. Kaga wannan wani uslubi ne na wato a tawkidin hani barna, kada ku yi barna a cikin ƙasa kuna masu barna, wato kada ku yi tafiya a cikin ƙasa da barna kuna masu yin barna, kamar an ce ne kada ku yi barna. Wannan yana daga cikin at-ta'mimu ba'da at-tahsis, bayan an ware barna, wannan tawaye mudu da sikeli da suke barna ci, to sai kuma aka ce kada ku yi dukkan wani nau'i na barna, ishara ga sauran jinsin barnar da suke, wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta a sauran wurare, wanda shine abinda suke yi na datse hanya, su datse hanya suna fashi da makami. Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja, kada ku rinka tsare datse hanya, kowace hanya kuna datse ta, kuna wato tsoratar da mutane, shine fashi da makami. Datse hanya domin a kwace wa mutane dukiyarsu, to kun ga suna cikin mutane ne da Allah ya musu baiwa, ya musu ni'ima, bisa wani dalili za su je su wannan in ba wato hubufi ba, mummunan aniya da mummunan hali, to shine annabin Allah ya musu wa'azi da wannan, kada ku rinka barna a bayan ƙasa kuna masu barna. Baqiyatullahi khairun lakum, wanzuwar da Allah zai ba ku ita ce tafi alkhairi a gare ku, wato ishara ga cewar idan kuka kiyaye waɗannan ka'idodi da annabin Allah ya ambata musu, na wato tauhidi da gyara aqida da barin barna, da kuma barin musamman wannan barna ta cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba, to Allah zai kyale su samu wanzuwa wato su ci gaba a cikin daularsu, wanda aka tunsa kuma haka ne cewa in ba su yi ba, to Allah zai gaggauta kawo halakarsu, sai ya zamanto ni'imar da suke ciki nan da nan Allah ya tafi da ita. to shine sai annabin Allah ya ce musu baqiyatullahi ai ibqa'ullahi lakum kyalewar Allah gare ku ya kyale ku ya zamanto ya kyale ku da daular ku shi ya fa alkhairi a gare ku Allah madaukakin sarki cewa in kuka gode mani ni'imar Allah Allah zai kara muku saboda haka me zaka hasaran me zaka yi Allah ya maka ni'ima ka rinka godiya dan Allah ya baka da ni'ima ko kai abinda Allah zai kwace ni'imar ko baka san cewa idan ni'ima ta zo maka daga Allah daga ba da karfinka ce ta zo maka ba ba da iliminka bane da kyautar Allah ne to shine wannan duk yana daga cikin jinsin wa'azi shi yasa aka ruwaito cewa annabi shu'aibu shine khatibul anbiya ne iya maganar annabawa wato gwanin hudubar annabawa saboda iya magana iya tsara magana da iya wa'azi baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai wama ana alaykum bihafiz amma ni ba makiyayi ne akan ku ba wato ni ba tilasta ku zan yi ku wannan ba iyakaci na ne bayani kada ku dauka kan cewa ni na tsaya dole sai na dora ku kun yi wannan ko kan cewa ina tilasta ku a'a ni ba ni tilasta ku bane shine wama ana alaykum bihafiz ni ba makiyayi bane akan ku kamar yadda Allah yake umarta dukkan annabawa su faɗi wannan cewa su ba tamkar mala'iku bane da suke tsaye su tabbatar kan cewa dole sai sun ba Allah a'a na'am
qalu ya shu'aibu aqnatuka ta'muruka an nakuruka ma ya'budu aba'una أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا سيسك شيء يا كي شعيب ينزو سلك شيء تكي هورج تكي أمرتك مبر أبند إيا يمو سكي بوتاما أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء كوكما مؤيكة كوكما كده مؤيكة أبند مكجداما أجسل دوتيو يمو إنك لأنت الحليم الرشيد للي كي كيني سركين هقري wanda yake da'awar kin cewa shi kin tsatsayin suna fadan haka ta fuskar izgili ga annabin Allah wato wannan shine raddin su cewa sallar sa wanda yake nuna abinda annabawa suka kasance a kai dukkan annabawa suna da ibadar sallah suna da ibadar sallah dukkan wani annabi yana sallah to wanda ita ce take bama wato mabiya addini wato kamata musamman da ta bambance su da waɗanda suke masu addinin shirka ibadar sallah to wannan ibada da yake yi ta sallah ta fitar da shi daban ta sanya shi aka yi amfani da wannan ibadar dan ta zamanto kamar ita ce wai hawiyarsa ita ce identity dinsa wato wannan sallar da take da kake yi ita ce ta sanya ka ka hana mu abin da iyayenmu da kakanninmu suke bauta ma ko yaushe mushrikai hujjar su a cikin abin da suke yi na shirka shine abin da suka samu iyaye da kakanni suna yi aw annaf alama fi amwalina ma nasha ko kuma kan mu aikata abin da muka dama a cikin dukiyoyinmu a cikin wannan akwai ishara da cewa waɗansu daga cikin mutanen su ba masu dukiya bane da suke tawaye skeli da mizani amma suna nan a cikin shirka shi yasa sai aka ambaci dan kada ya zamanto an maida wa'azin akan hana wato hana tawayar mudu da skeli sai a to ai mu ba ruwanmu mu wa'azin ba mu ake ma ba sai aka yi abin da ya hada kowa da kowa shine wato hali ga shirka da umarni ga tauhidi. To shi yasa sai wajen raddi sai ka kawo abin da zai hana wannan, wato wannan abin da kake na hana mu shirka, da kuma kan cewar ka takura mu a cikin abin da muke yi, dukiyar mu ce amma ba za mu yi abin da muka ga dama a cikin dukiyar mu ba saboda sallar ta kace kake yi, to lallai kai ne sarkin hakuri. Al-Halim, Al-Hilm, Al-Halim shine wanda yake mai wato hankali ne rinjaye, wanda baya yin, wanda yake sanya shi hakuri ba zai yi wauta ba. Ar-Rashid wanda ya iya tattalin arziki shine Ar-Rashid. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa batalul yatama hatta idha balagun nikaha fa in anastum minhum rushda. Wato Allah ta'ala yace ku yi marayu jarabawa wanda kuke rike da dukiyarsu, idan kun nutsu har lokacin da suka kai wato munzalin aure suka balaga, to yayin da suka yi wannan fa in anastum minhum rushdan, idan kuka samu nutsuwa akan wato kintsuwar hankalinsu wajen tattalin dukiya, to ku ba su dukiyarsu. Kaga ar-rushd shine wanda ake ce man rashidi a cikin shari'a, shine wanda yake iya tattalin arziki. Ana yi ma yaro irin wannan sai in ana so a gwada shi sai a dauki kudi a bashi, idan da aka bashi kudin nan aka ga ya je yayi abin da yake na bukatunsa na dole, ya saya sannan yayi tattali ya aje waɗansu domin goge, to wannan ya san yadda zai tattalin dukiya. Amma yayin da ka bashi ya je tara yara ya ce ku zo a sha alawa, ku zo a yi bikin shan alawa, a yi ciyayyar shan alawa, ya kashe kudin gabaki ɗaya aka sha alawa, gobe kuma za a tafi makaranta ba shi da kudin tara, to kaga ka san wannan tukuna har yanzu bai kintsu ba rashidi bane. To shi ne wai mutanen Annabi Shu'aibu suke faɗan wannan innaka la antal halimur rashid, wannan ta fuskar izgini ne da Annabin Allah. Izgini da Annabin Allah ko kafirci ne, suka ƙara kafirci akan kafircinsu. Wato lalle kai ne sarkin hakuri, kai ne sarkin iya kintsu, kai ne sarkin iya tattalin dukiya, tunda har zaka gaya mana ga inda zamu da dukiyar mu, dukiyar ta mu ce amma kai zaka yi mana cewa ga yanda zamu. Kamar yanzu ne yanda zaka ga mutane suna cewa wai mutane masu sha'anin mu, masu yan addinin nan, a komai sai kun shiga, komai sai kun ce ga yadda addini zai yi, mutum ba shi da incin abin da ya ga dama, komai a ce addini, komai a ce yadda addini yayi. To duk wannan kaga irin jinsin tafarkin wato mushrikan da ne, waɗanda suke shaidan ya riga ya gama wato sai tsara akan hankalinsu. To da suka gaya masa haka, sai Allah ya ce mana ga jawabin da Annabi Shu'aib ya ce musu, ya ce qala ya qaumi, Annabi Shu'aib ya ce ya ku mutane na. Kun gani yana ci gaba da wannan uslubi na ya qaumi domin mulaqafa, domin tausasa musu ko sa karkato su ji wa'azin da yake musu. Ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, ku bani labari idan na kasance akan hujja bayyananna daga ubangiji na, kamar yadda dukkan sauran annabawa suke faɗa. Wa razaqani minhu rizqan hasana, kuma ya azurtani da kyakkyawan arziki. Waɗansu malamai sun ce wa razaqani minhu rizqan hasana, ya azurtani da kyakkyawan arziki, wato ya bani annabci, ya bani annabci kamar yanda Allah yake cewa dangane da Annabi Nuhu, wa atani rahmatan min indihi, kuma yace dangane da annabi Salih, wa atani minhu rahma. To rahmar ita ce wato annabci. Wato ina kasance in ku bani labari, ina kasance akan hujja bayyananna daga ubangiji na, shine wahayi da Allah ya yi mu, kuma ya azurta ni da arziki kyakkyawa. A bisa ma'anar da waɗannan malamai suka tafi akai shine ya bani annabci, wanda ba aiki na ne zai bani ba, ilimi na bane kyauta ce ta Allah. To Allah ya bani wannan sai kuma in bi ku akan abin da kuke so, ko kuma a bisa zahirin ma'anarsa Allah maɗaukakin sarki ya bani hujja daga gare shi, kuma sannan ya bani arziki kyakkyawa. Shine arziki wanda yake na rufin asiri, wanda zai nuna muku gane kanta bana da buƙatar wani sakamako daga wajenku, ba ina yin wannan wa'azin bane domin ku ɗauki nauyina ko domin ku tattara min arziki na fi ku arziki. Allah ya bani arziki kyakkyawa da bani da buƙatar abin da ke wajenku. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma, wato an shafe jawabin na wannan, domin abu ne wanda yake domin kai tunani dukkan iya tunaninka wajen menene jawabin wannan sharadin. Wato ku bani labari, idan Allah ya bani hujja daga, in na kasance akan hujja daga ubangiji na, kuma ya azurta ni da arziki mai amfani, me zai cutar da ku kan ku karɓi sakona? Domin ba ina tsora ku bane akan abin da yake ba ni da hujja akan sa, hujja ce daga Ubangiji. To da ka kan ilimi zan tsora ku, sannan ba ina neman wani abu bane daga wajen ku, ina da wadata ta Allah ya bani. Saboda haka me zai sanya ku ce ba za ku karɓi sako na ba, wato dukkan dalili hujja ta ku karɓi sako ina tare da ni. To sai ce kuma wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, kuma ba ina nufin in saba muku bane ya zuwa ga abin da nake hana ku. Bugu da ƙari akan wannan, ba ina so, ba ina cewa ku je ku yi adalci a cikin kasuwanci, ni kuma in koma in ƙi yin adalcin domin arzikin da kuka bari ni in je in babake dai akan sa ba. Kamar yanda abin nan, kamar yanda shugabannin duniya suke yi, su harba ku daji, sai kun tafi daji kun dangana zuwa ga daji, kun bar komai da komai naku sai su handame su wawure. To annabawan Allah ba haka suke ba. Shi yasa Abdullahi bin Salam yana ganin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace fuskar ka ba fuskar makaryaci bace. Shugabannin duniya waɗanda su koyaushe abinda suke so su mayar da addini ya zamanto wato wiwi din talakawa, a ba su wiwi ya bugar da su su ta kwashe haƙƙinsu. To waɗannan ba duniyawi kenan, duniyawan mutane banda annabawan Allah. Shi ne annabi Shu'aib ya ce wa ma uri, bugu da ƙari akan wannan, ba ina so in saba muku bane ya zuwa ga abin da nake hana ku gabarinsa. Shi yasa kaga Allah maɗaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne yake masa ya faɗi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ni ne farkon waɗanda suke musulunta. Ba yana cewa bane ku musulunta shi kuma ba zai musulunta ba, shi ne farkon wanda zai, in yayi umarni da abu shi ne farkon wanda zai. Shi yasa Ummu Salama sai amfani da wannan lokacin Hudaybiya, yayin da ransa hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi saboda tausayi ga al'ummar sa kan wata azaba ta sauka a kansu, ya ce su yi tahalluli su aske gashinsu su fita daga cikin halin ihrami. Abin ya musu nauyi suka ƙi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Ummu Salama ya ce yaya zan yi umarni a saba muku? Ta ce ya Rasulallah je ka kai aski. Yana zuwa ya bama manzaminsa aski, gashinsa ya aske masa, nan da nan sai kowa ya tashi aka kama aski. To Ummu Salama ta san tarbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce takan cewar shi baya umarni da abu sannan ya saba masa. Shi yasa kun ga wato malamai suka dauki ka'ida cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da abu sannan yayi akasin sa, to ya nuna kan cewa wannan umarnin da yayi da shi ba ya nuna umarni ne na dole ba, ya nuna kan cewa umarni ne na mustahabbi, ko kuma cewa wannan umarnin an shafa hukuncin sa. Kamar yadda Abdullahi ibn Umar yayi, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, yayin da ake tsuguno a kalli Ka'aba ko a kalli Baitul Maqdis, yace kafin mutuwar sallallahu alaihi wasallam da wata daya na hau kan soran ɗakin mu, sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugune yana fuskantar Baitul Maqdis yana juya ma Ka'aba baya. Saboda haka wannan ya dauki kan cewar hannun idan a cikin sarari ne, amma in a cikin gida ne killatacce akwai bango za a iya yin wannan. Saboda ba zai yiwu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da abu ba sannan ya saba mata sai idan shari'a ce. To shine annabin Allah nan Annabi Shu'aib yake faɗa, yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yayin da wata mace ta zo ta ce ta ga matarsa tana sanya gashi, wasu tana yin wasulu, wato haɗa gashi da ba na mutum ba, dan mace ta yawaita gashi shine alwasila. Yace mata tace matarsa tana yi, yace ba zai yiwu ba ina umarni da abu sannan kuma in je a ce ni kuma ina yin wannan. Wa ma ya karanta mata wannan ayar, yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, in uridu illa al-islah, bana nufin yin komai face al-islah, face kawo gyara, face kyautatawa, mastata'atu gurgudan iko na. Wannan annabin Allah ya faɗi manufarsa, gyara yake so ya kawo, shi ne nasiha. Shi yasa daga cikin sifa mulazima ga kowane annabi shine an-nushu yin nasiha wa ansahu lakum wa ana lakum nasihun amin dukkan annabawa haka za su ce shi yasa muke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam nashhadu ya rasulullah annaka qad ballabta wa nasahta al-umma qad ballabta wa addaita wa nasahta ka isar da sako ka cika haƙin ka cika amanar Allah kuma kai nasiha kai nufin alkhairi to annabin Allah Shu'aibu yace ba abinda nake nufi face islah kawo gyara kyautatawa gurgurdan iko in ba gyara kake ba to barna kake in ba gyara kake ba barna kake yin gyara kuma shine bin tafarkin mu'minai bin tafarkin mu'minai wanda annabawa suka bar su akai sannan ya karfafa wannan da cewa mustaqati gurgurdan iko na domin nuna bashariyarsa saboda ko yaushe mutun ka rinka togaciya ka san kan cewa kai mutun ne kuma kana da tsaka kana da iyaka idan annabawan Allah sun kayyade abinda suke yi na alkhairi da istita'a ina kuma kai gare ka mu'mini shi yasa da Allah ya umarni da aji tsoron Allah haqqa tuqati yazo kuma yace fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan iyawarku wama tawfiqi illa billah tawfiqi na wato gaman ka tarbina bai kasance ba face saboda face da karfin Allah wato sai da Allah ne zan iya samun muwafaqa kan yin abinda nake son kan abinda nake nufin nayi na wannan al-islah din at-tawfiq shine ja'alu shay'i wiqqan li akhar ka sanya abu ya dace da wani abu dan haka sai malamai suke fassara da cewa ma'anarsa khalqul qudrati wadda'iyati ila ta'a halittar iko da muke sanya mutun yayi da'a kun ga shine muke cewa shiriya biyu ce akwai hidayatu bayan akwai hidayatu tawfiq shiriya ta bayani wanda wannan kowa yana samun ta da kuma shiriya ta tawfiqi shine ahalicci a cikin mutum ikon bin Allah to wannan Allah ne yake yi ma wanda yake Allah ne yake ma wanda yake shine annabin Allah yake fadan wannan wama tawfiqi illa billah muwafaqa ta bata tabbata ba sai da karfin Allah da iyawarsa alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi ake mayar da ni ya fadi wannan kalma ta neman taimakon Allah wato ba da karfinsa bane ba da dukiyarsa bace da yace Allah ya bashi arziki kyakkyawa ba da iya wa'azinsa bane ba da komai bane da tawfiki ne na Allah dan haka ya dogara gare shi kuma gare shi zai koma annabawa haka suke a koyaushe suna cire ma kansu dukkan wani tsini dukkan wani dabara dukkan wani karfi su mai da shi ga Allah domin farkon abu su nuna wa mutane Allah ba su nuna wa mutane kansu ba koyaushe muna fada a cikin wannan mu rinka kula zikran da ka nuna mutane Allah to Allah madaukakin sarki zai yarda da kai zikran da ka nuna mutane kanka baka nuna mutane Allah ba sai Allah ya kyale ka da mutane to shi yasa annabawa koyaushe suke nuna wa mutane Allah a makamin da in suka cika baki suka nuna kansu a zahirin mizanin duniya za a ga kan cewar ai lokacin nan ne mutum zai cinye lokacin nan ne mutum zai zama wani abu amma a wannan makamin sai su nuna mutane Allah ba iyawa ta bace ba ni bane da Allah ne kuma na dogara gare shi kuma gare shi ake mayar da ni na'am
ya qawmi la'ada liman lakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuhin aw qawma hudin aw qawma salih wa ma qawmu lutin واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود
يتي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي كما يا متانينا كدا وتساقى وركو غريني تدوكيكو ya kaiku ya zuwa ga abin da ya samu mutanen annabi Nuh ko mutanen annabi Hud ko mutanen annabi Salihu ya same ku irin abin da ya same su na halaka kuma wannan abin ya same ku sanadiyar saba mun da kuke yi kada ku je ku yi wannan a cikin wannan akwai ishara ga cewar yayi musu wa'azi da waɗannan al'umomi da suka gabace su ya gaya musu al'umomin da suka gabace su kamar yanda ake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan al'umomi da suka gabace Quraishu kafir da irin yanda Allah ya yi ma kafiran su haka annabin Allah Shu'aib ya gaya mutanansa abin da ya gabaci abin da ya gabace su waɗanda suka gabace su na wato daunoni na kafirci wama qaumu lutin minkum bida'i mutanen annabi Lut ba a nisa suke daga gare ku ba wato a tarihi da a wurin zama domin kusa da kusa suke a tarihin su saboda shi Madyan kakansu daga cikin sulalar annabi Ibrahim ne dan annabi Ibrahim ne sannan kuma ga mutanen annabi shi annabi Lut dan ammin annabi Ibrahim ne tare suka yi zamani kuma shi Madyan din kamar yadda littafan tarihi suke nunawa yayi aure da ƴar annabi Lut wallahi a'lamu wannan yana daga cikin Isra'iliya amma a cikin bigire wajen zama sun kasance kusa da juna domin kamar yanda muka ambata su mutanen Madyan suna a daidai Aqaba a cikin Jordan yanzu kusa da Isra'il kusa da wato gabar ruwa ta Aila sannan su ko mutanen annabi Lut sun kasance a cikin ƙwariyar garin a cikin ƙwariyar Urdun bal daga Urdun idan ka tsaya a Baharul Mayyit inda aka halakar da mutanen annabi Lut idan ka tsaya daga nan kana hango Isra'ila can ne sai zaka hango Isra'ila inda zaka sa irin tabarun nan binocular zaka hango Isra'ila saboda haka kaga kusa da juna suke shine wa ma qaumu lut ba nisa suke da ku ba saboda haka tunda kusa ku suke ma'ana sun san abin da ya faru gare su na kifarwa da Allah madaukakin sarki ya musu da ruwan doro wato daga sama wastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi a bisa yadda wannan sura ta bude an istaghfiru rabbakum Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi annabi Nuhu ma yace wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi annabi Hud shi ma yace wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi annabi Salihu shi ma haka yace to ga annabi Shu'aib ma yana fadan wannan wanda ya nuna daga wannan muhimmin sakon wannan surar kenan istighfari da dawwama tuba domin neman wato dawwama arziki daga Allah inna rabbi rahimun wadud lalle ubangijina mai tsananin jin kai ne mai tsananin soyayya ne ga bayinsa alwud shine soyayya daga shine aka istiqaqin alwadud siga mubalagha ta ismul fa'il din wanda yake na mazdarin alwud wato mai isa matuƙa ne wajen san bayinsa saboda isa matukar Allah wajen san bayinsa ya rubuce ya sanya rahamarsa ta riga fushinsa zuwa domin rahama shine iradatul ihsan nufin yin kyautata ma bayinsa saboda soyayyarsa gare su yayi tawassuli ya ambaci waɗannan sifofi na Allah wanda suka nuna sifofi ne da suka dace ga wato neman gafara Allah da neman tuban Allah yayin da mutum yake tuba domin Allah ne mutum gafara ya tuba gare shi saboda jin kansa gare shi da kuma saboda soyayyarsa gare shi jalla wa ala kuma wannan ya tabbatar da kan cewa Allah ana sifantar da shi da sifar soyayya duk da yake mutane suna soyayya amma soyayyar Allah daban take da soyayyar mutane saboda kowace sifa ta Allah da aka ambace ta da tayi kama a suna da sifar mutane kamar a suna ne kawai ba a hakika ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir waɗansu suna tawilin wannan sifa wanda yake wannan sabanin abinda magabata na ƙware suke a kai na'am
qalu ya shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa wa la'ana rahtuka lawajannaka wa ma قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتكبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود
الله يشي قالوا يا شعيب mutanen annabi shu'aibu suka ce ya shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqul ba ma fahimtar abu da yawa da kake fada wa inna lanaraka fina da'ifa kuma mu wallahi haqiqa muna ganin ka kai rarrauna ne a cikin mu walaula rahquka larajamnaka da ba dan iyalanka ba da mun jefe ka wama anta alaina bi'aziz kai ba mai buwaya bane akan mu wannan shine matsayin da yake samun da yawa daga cikin annabawa yayin da mutane za su ce ba za su zukatansu sun riga sun rufe ba za su karɓi wa'azi ba kamar yadda Quraishi suka ce wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun kuma yahudu suka ce qulubuna ghul dan su ce wato zukatanmu ma ba za su karɓi kuma su ma suka ce abinda kake faɗa ba ma gane shi da yawa daga cikin abinda kake faɗa ba ma gane shi wato mun gaji da jin bayaninka da wa'azinka kuma mu muna ganin ka kai mai rauni ne a cikin mu shi kadai ne a sai iyalansa wanda ba yawa gare su ba shi yasa aka ce ar-rahab domin ar-rahab sune waɗanda suke daga uku zuwa goma wato iyalanka waɗanda suke ba masu yawa ba in ma da inda ba dan su ba inda ba dan su ba da mun jefe ka shine azabar da za su yi masa suka ce kai ba mabuwayi bane akan mu wato kai ba mai gagaran mu bane za mu a abin nan suna da karfi akan sa annabi shu'aib yace qala ya qaumi yace ya ku mutane na arahati a azzu alaikum min allah yanzu iyalaina sune suka fi girma a wajen ku bisa allah wattakhadtumuhu wara'akum zahiriya kurka rike allah abin jefarwa a can bayan ku ba ruwan ku da sha'anin sa inna rabbi bima ta'maluna muhit to lalle fa ubangijina me kewayewa ne da abinda kuke aikatawa wato me kewayewa ne akan ku da ilimin sa da kudurarsa da ikonsa ba za ku fita daga cikin ikonsa da kudurarsa ba domin duk abinda ke cikin mulkin Allah yana karkashin sanin sa da kudurarsa da iradarsa wa ya qaumi amalu ala makanatikum yace kuma ya ku mutane na ku yi aiki akan halin ku inni amil mimma ina nan ina aiki سوف تعلمون ده سنذا كسني من يأتيه عذاب يخزيه وانيني عذابا ده تكي كن يتاشي ذات الرومسة ومن هو كاذب وانيني مكر يتشي وارتقبوا كسورارا إني معكم رقيب نيما إنا تارد كنا سورارا وانا يتنون علم ده النباوة سكاك يا إن ده تكي مجانا ده متانونس يا إن ده ذات الشيخ كسورارا إنا سورارا واتارد كو تحديدين دومون أنا مجانا نيديس إلمي يا سن أبن بيتاكا ku saurara wato ya ba su tsoron da cewar abinda Allah ya gaya mun ina da aminci a kansa ina sauraron zuwan sa ku cigaba da sauraro walamma jaa amruna to ya to sannan yayin da al'amarin mu yazo kun ga anan a kissar annabi shu'aib da kissar annabi hud duk sai yazo da walamma amma a kissar annabi salih da a kissar annabi lut sai yazo da falamma da fa litta'aqi domin a kissar annabi salih an riga an gaya musu cewa azaba za ta zo, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, kwana uku ku ji dadi a cikin gidajenku, azaba za ta zo. Saboda haka suna zaune suna jiran ta zo ne. Shi yasa sai Allah ya ce falamma jaa amruna, to yayin da al'amarin namu ya zo a kawo da fa'u ta'qib. Haka zalika mutanen annabi Lut, inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib, an gaya musu ga lokacin da azaba za ta zo. Falamma jaa amruna, yayin da al'amarin ya zo. Amma su waɗannan da Adawa da Samudawa da mutanen annabi Shu'aib da ba a gaya musu ya ga lokacin da azabar zai zo ba, an ce dai wartaqibu inni ma'akum raqib, ku saurara ina sauraro tare da ku. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum, haka annabi Hud ya ce wa mutanensa, da sannu ubangiji na zai halakar da ku ya kawo ɗansu mutane maimakon ku. Ba a gaya musu lokaci ba. Saboda haka sai Allah ya ce to yayin da wato al'amarin namu ya zo, shi ne umarnin Allah na halaka ta sauka a kansu. Kamar yadda muke cewa wannan al'amarin ɗinnan al'amarin kauni al-qadari, umarnin Allah wanda Allah zai ce azaba ta halaka wa'innan mutane, shi kenan sai azaba Allah ta sauka a bisa muradin Allah. Allah ya ce najjaina shu'aiban, sai muka tsirar da shu'aibu, wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna, da waɗanda suka yi imani tare da shi da wata rahama daga gare mu. Rahamar da Allah zai tsirar da mutum da halaka a cikin duniya, ya tsirar da shi da la'ana ta dindindin, ba karamar rahama bace daga Allah. Shi yasa Allah ta zo da tankiri don a nuna girman wannan rahama ta Allah da ya tsirtar da annabin Allah da wanda suke imani tare da shi. Wa akhadatul ladina zalamu sayha, kuma kururuwa wato ƙara ta riƙi waɗanda suke zalunci wajen wato shirka da saba ma annabin Allah. Fa asbahu fi diyarihim jafinin, sai suka wayi gari a cikin gidajensu suna gugurfani babu rai a cikin zukatun, babu rai tare da su. Allah ya faɗi jinsi uku na azabar da aka yi mutanen annabi Shu'aib a cikin suratul A'raf. Allah ya ce fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin, nan kuma sai ya ce fa akhadathumus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. A cikin suratul Shu'ara ya ce fa akhadahum azabu yawmiz zulla innahu kana azaba yawmin azim, wannan tafannuni ne na Al-Qur'ani. Duk ukun aka hada musu, akai girgizar kasa, akai girgizar kasa gare su, sannan aka halakar da su da ƙara wanda suka ji daga Allah ta mala'ika, wadda saboda ƙarfin ƙwarar ran nasu ya fita, sannan aka saukar musu da azaba ta wato hadiri. Hadiri ne suka gani, sun ɗauka hadirin ruwa ne, amma ya kasance inuwa ce ta hadiri wadda ke cikinta akwai wuta, aka yi musu ruwan wuta daga sama. Domin sun ce fa asqit alaina kisafan minas samai in kunta minas sadiqin, saukan mana yanki na sama a kanmu in kai masu gaskiya ne. Shi ne Allah ya kawo musu wannan, shi ne azabu yawmin zulla. Duk ukun Allah ya haɗa musu. Allah ya ce ka allam yabnau fiha, tamkar da ɗai ba su rayu a cikin wannan ƙarya ba, da ɗai tamkar ba a yi mutanen Shu'aib ba. Don Allah, jama'a ku duba yanzu ko a wannan zamani irin abubuwan da ya faru irin na Katrina ɗin nan, lokaci ɗaya da aka zo aka yi wannan ambaliyar da girgizar ƙasar ƙarƙashin cikin teku, yanda lokacin da aka yi tsunami, kai ka ce ba a taɓa yin tsibiri a nan wajen ba, kai ka ce ba a taɓa tsibiri a nan wajen ba. Gida yana tafiya kamar kwali a cikin ruwa, gidan mutum da komai da komai nasa kamar kwali a cikin ruwa yake tafiya. Duk waɗannan izina ne domin mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki al'amarinsa idan ya zo yake yi ma mutane. Ala bu'dan li Madyana, Allah ya ce to na'am, nisa ya tabbata ga wato mutanen Madyana, kama ba'idat Samud, kamar yadda Samudawa su ma nisa ya tabbata a gare su, wato domin jinsin halakar su duk ɗaya ne. Allah maɗaukakin sarki ya nisa saboda kafircin su mai ƙarfi ne, kamar yadda suka yi kafirci. Allah maɗaukakin sarki ya tafi da su, ya biyar musu da la'ana, haka su ma Madyana Allah maɗaukakin sarki ya musu. Don haka ya ce su ma Allah ya nesanta su daga rahamar Allah, la'ana su tabbata a kansu kamar yadda ya faru ga Samudawa. Allah maɗaukakin sarki ya haskaka zukatanmu da hasken Al-Qur'ani. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta. To jama'a, ku ɗan ƙara haƙuri, akwai baƙi da muka yi. Akwai Dr. Hassan Abubakar.